أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقرى جدد قدرمو قال الله سبحانه وتعالى دي جارة يورمي كامو أن يني ميتارو البركة ينن أصابت وندي دا يوبوك ويكينا قاواتنا جماد الأخير هجرة يونا دي شكرا دوبو دا تريفو دا ربعين دا هدو daidai da 31 ga watan 12 miladiya 2022 wanda muna ƙarshen shekara ta miladiya a wannan yini insha Allah. Muna roƙon Allah ta'ala ya shigar da mu wannan shekara cikin aminci da kuma buƙatar alkhairansa da kuma ya raba mu da dukkan abin da zai kawo mana matsala a rayuwar mu ta duniya da kuma lahira. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu da ke wannan majalisi na Balkas a shehar kwatar karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa domin gudanar da muhadara akan daurul shabab fil Islam, gudunmawar matasa cikin musulunci. Wannan shine taken muhadarar da zamu yi a yanzu insha Allah. Daurul shabab fil Islam, wace irin rawa da gudunmawa ya kamata matasa su bayar game da ci gaba da wannan addini namu na musulunci, yaya ko magabata daga cikin rayuwarsu ta kuruciya suka yi wajen ba da lokacinsu da kulawarsu da damuwarsu game da wannan addini, kuma ƙoƙarin nasu da hidimtawar tasu shine yasa har muka samu musulunci a yanda yake a yanzu. Babu shakka akwai gudunmawarsu da suka bayar a wannan musulunci da kuma taka rawa muhimmiya da rayuwarsu da dukiyarsu da duk abin da ya shafi haramtawa kansu jin daɗi idan su tabbatar sun bar wani abu na alkhairi wanda ƴan baya za su amfana a cikin wannan addini. Wannan duk musulmi ya kamata ya dinga tuntuntune akan wannan, tunda lokacin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam daga alqur'ani sai hadisansa su ne kadai abin da ake amfani da su wajen karatu da hukunci. Amma bayan manzon Allah duwan su ulum wanda suke da alaka da addinin musulunci suka bayyana abin da ya shafi fiqhu, ya samu ya shafi ijtihadi, ya shafi qiyasi, ya samu masala mursala, ya samu duk abubuwan da suke taimako wajen a fahimci addini. To akwai gudunmawa ta wajen zaratan al'ummar wancan lokaci da suka bayar domin su hidimtawa addini kuma su barwa ƴan baya gado na alkhairi. Matasa, babu shakka musulunci yana alfahari da shi, tunda idan muka duba wahayi na farko da ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, farkon nada shi annabi da Allah yayi, to a lokacin musulunci in ya tallabe kan wa'ansu mutane ba su guda hudu ba, daga ciki kuma har da matashi guda ɗaya a cikin su. Akwai rajulun da suke cewa rajulun alaikum sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, akwai imra'a ita ce na Khadija bint Khuwailid radiyallahu anha, sannan akwai abdun wanda suke cewa shine Bilal bin Rabah, akwai kuma shabun shine Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Wannan duka su ne farkon zuwan da awa su ne suka taimake ta farkon yiwa manzon Allah wahayi a matsayin sa na manzon Allah. Waɗannan su ne suka bada gudunmawa domin da'awar ta ci gaba, domin kuma ya samu goyen baya da dafawa zuwa gare su. Muhallu shahid anan shine akwai matashi a wancan lokaci shine Ali ibn Abi Talib. Annabi Ibrahim alayhi salam tun iya rayuwarsa ta kuruciya iya saurayi yake tabbatar da tauhidin Allah, har lokacin da suratul anbiya take ba mu labari. Suratul anbiya tana ba mu labari, ana fahimta da take ba mu labari lokacin da Annabi Ibrahim alayhi salam ya zo bayan ana bautar gumaka annabi Ibrahim alaihi salam yazo ya samu ta hikima ta gididdibe wannan gumaka da sassare su kafin abin ya bayyana shine suke cewa innahum fityatun amanu bi rabbihim a wani yan kafini qalu samina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim qalu samina fatan su waɗannan kafirawa a wancan lokaci suka ce mu mun ji wani saurayi shine fatan yadhkuruhum iya aibata gumakan yuqalu lahu Ibrahim ana ce masa Ibrahim alaihi salam kun ga muhallu shahid shine sami'ina fatan mun ji wani saurayi a lokacin annabi Ibrahim matashi ne amma ya bada gudunmawa domin tsaida tauhidi ga ƴan kafi lokacin da suka kaurace wa bautar wani Allah da hada Allah da wani suka kaurace suka kuma kogo suka rayu sai Allah ta'ala ke ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa ansu matasa ne zarata matasa da suka yi imani da ubangijinsu wa zaitunahum huda kuma ubangiji ya kara musu shari'a kun ga wannan misalai guda uku ya isa shimfiɗa da zamu gane lalle ilallah musulunci iya da kishirar bukatuwa game da matasa domin daukan wata hidima ta addinin a yada ta da kuruciyar ko da karfin ko da dukiyar ko da ilimin da Allah ya bayar tunda misalai daya daya har guda uku wanda Qur'ani yake bamu labarin cewa matasa sun taka gudunmawa ta rawa gudunmawa mai karfi game da fahimtar wannan addini na musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar matakar kwadaitarwa ala ahammiyati takawuni shabab wanda manzon Allah ya kwadaitar wajen a tsara a gina rayuwar matasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan da kansa idan kun duba su Abdullahi dan Abbas su Anas bin Malik su Abdullahi dan Mas'ud su Abdullahi dan Umar duk kusan tarbiyar manzon Allah suka dauko ba shi ya haife su ba amma tarbiyar gidan suka dauka tunda idan ba amanta ba Abdullahi dan Abbas yake cewa manzon Allah hatta cin abinci ma sai da manzon Allah ya koya masa yace ya gulam sammilla ya gulam kul bi yamini wa kul amma yalik ya kai wannan yaro in zaka ci abinci kai bismillah sannan ka ci da damanka su ka ci gabanka hatta cin abinci sai da manzon Allah yake koya musu domin a tarbiyantar da su sai cikin tsari mai kyau su tashi cikin sanin dokokin musulunci da ka'idojin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau tari idan duk wanda ya duba tarihin makarantarsa a lokacin zama ake hadda matasa har ma da wanda ba su kai matasa ba a lokacin akwai ƴan ƙasa da shekara 12 ana zama da su domin ya nuna wa duniya cewa addinin musulunci hatta yaran baya kyamata su akwai wata shimfiɗa da yake musu wanda nan gaba akwai wani kalubale da zai hauka su duk wannan abadala din Abdullahi dan Abbas dan Umar dan Mas'ud a galabiya har manzon Allah ya koma ga Allah ba su kai shekara 20 a rayuwa ba su kai shekara 20 a duniya ba amma ku duba irin tarbiyyar da manzon Allah ya musu irin gudunmawar da suka ba Anas dan Malik da Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas duk suna cikin sab'atun fawqal alfi kullihim duk ɗayan daga cikin su ba wanda bai rawaito hadisi sama da 1000 ba suna cikin mutane bakwai da suka rawaito hadisi akwai Abdullahi dan Umar akwai Anas dan Malik akwai Abdullahi dan Abbas akwai nana Aisha akwai Jabir akwai Abu Huraira duk wannan sune mafiya yawan riwayar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama to manzon Allah ya kwadaitar ahammiyati kawuni shabab a tsara rayuwar matasa a tsara rayuwar a gina ta domin ta fuskanci kalubalen da ke gabanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa i'dadihim li hamlil mas'uliyya manzon Allah ya tanaji matasa domin akwai nauye-nauye na kalubalen rayuwa da nan gaba zai hauka su an ce matashin yau shine uba a gobe wanda ake reno yau to gobe shine zai reno wani dukkanmu nan ba wanda ba zai iya bude baki ya bada labarin irin gudunmawar da mahaifinsa ko an su dattawa a ango suka bashi a rayuwarsa wanda ma ba shi ya haife shi din ba dan shekara 40 zuwa ƙasa kaɗan ko sama duk sun san wannan dattawa abokan mahaifa ko dattawan da zaman unguwa ne Allah ya kaddara haduwarsa amma kowa iya bada gudunmawa domin tarbiyyar wannan yaron ta tashi
da tsawa ne, da kora su makaranta ne, da nusar da su ne, da hana su zaman banza ne, duk a galibiya daga mu zuwa sama da mu, kowa zai iya bada wannan labarin. Kun ga shi har su waɗannan na gaba da mu kaɗan ɗin sun fahimci irin yanda musulunci yake bukata wajen kawwana da tsara rayuwar matasa. Ko a harkar karatun boko za ku ji wani suna bada labarin, ai wani ne ya tsaye min, wani ne yake kai ni makaranta, wani ne kullum shi yake bani kuɗin tara, wani kullum shi yake min kaza, wani shi yake min uniform. Duk wannan a lokacin kai baka san manufa ba. Manufar shi ne a gina rayuwarka, domin a lokacin baka da tunani, baka da hankalin da zai riski abin da ake nufi. Gani kake matsa ma ake, takura ma ake, ba a son ka. To sai lokacin da hankalin ya zo ma za ka fahimci lalle ilallah gata aka ma. To matasa ba a musu turin je ka mutu, ba a barin su kai. Suna buƙatar rakiya, suna buƙatar a dafa musu daga ɓangarori masu muhimmanci guda uku. Na farko dai mahaifa su ne tudun farko wajen ƙoƙarin tarbiyyantar da ‘ya’yansu. Abu na biyu society inda ake rayuwa, unguwa, maƙota da sauransu. Na uku kuma gudunmawar makaranti wanda za su bayar wajen ganin saita rayuwar matasa. Na huɗu gudunmawar hukuma, gwamnati, wanda tana da ƙalubale sosai wajen ta gina rayuwar matasanta, wajen daƙile abin da ya shafi harkar kayan maye, da sanya tsatsauran mataki, da tabbatar da ilimi a gun matasa ya zama dole. Duk wannan aiki ne na hukuma, da tsawatarwa game da rufe gidaje na barasa da alfasha, da abin da zai kawo rugujin tarbiyyar al'umma, da irin abin da ake haɗuwa na kaɗe-kaɗe da raye-raye, da abin da yake ebe hankalin rayuwar matasa. To wannan wajibi ne da ke kan waɗannan ɓangarori guda huɗu: mahaifa, unguwa, da ainihin makaranta malamai, da kuma ainihin hukuma gwamnati, wanda kowa iya da ta cewa game da wannan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa matasa ƙoƙarin sanin menene amana, ya koya musu sanin girman amana, amana ta addini, da kuma amana ta yau da gobe. Al'amana bi anwa'iha, amana da dukkan nau'o'inta. Manzon Allah ya koya wa matasa wajen ƙoƙarin riƙo da amana, amana wajen ba da abin da aka baka ajiya, aminta da kai, da naɗa ka da aka yi, da shugabantar da kai da aka yi, da jagorantar da kai da aka yi. To wajibi ne ka kiyaye amanar waɗanda kake jagoranci. Musulunci ya zo da wannan, ko manzon Allah ya aiwatar da wannan aikace. Wa amanatun fil bai'i wa shara, manzon Allah hatta siye da siyarwa sai dai koya wa matasan wancan lokacin amana. Manzon Allah ya ce albay'ani fil khiyari ma lam yatafarraqa, ko kuma suna cikin albarka su mai siye da mai siyarwa. Fa in bayyana, idan suka yi kai bayani ba su ɓoye komai ba, ba su yi ha'inci ba, to burika lahum fi bai'ihim, sai Allah ya sa musu albarka cikin kasuwanci. Wa in khatama wa kadhaba, sai ya ce muhika da barakati bai'ihim, idan sun yi ha'inci, sun yi ƙarya, to manzon Allah ke faɗa musu sai Allah ya shafi albarkar dukiyar. To kan ga wannan tarbiya ta cikin kasuwa, saye da siyarwa. Manzon Allah ya koya wannan al'umar yanda za a zauna lafiya, yanda za a riƙe amana a samu albarkar al'amura. Wa amanatun fil jiwar, manzon Allah ya koya wa al'ummarsa amana hatta a maƙotaka. Wani a maƙocin wani ne, a gida ne, a gun aiki ne, a gona ne, a makaranta ne. To duk maƙocinka akwai wani haƙƙi na daban a kan kanasa fiye da wanda ba shi ba. Dama suna cewa aljiwari salaf, su maƙota kala uku ne: akwai maƙoci wanda kuka haɗa jini da shi, ɗan uwanka ne maƙocinka ne; akwai maƙocin da musulunci ne ya haɗa ku, ba ku da alaƙa ta jini da shi; akwai kuma maƙocin da ba ma ba musulmi ba ne, maƙoci ne amma ba musulmi ba, to shi ma iya da haƙƙi a kanka. Wajjari zil qurba wajjari lil junub, haka Qur'ani ya faɗa. Maƙoci iya da haƙƙi kamar yadda Qur'ani ya tabbatar. To manzon Allah ya koya wa al'ummarsa ruƙon amana a maƙotaka. Wannan kuma ya bayyana a lokacin da ɗan gidan wani Bayahude wanda suke da maƙotaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi jinya ya ji lafiya. Sai manzon Allah ya je da kansa ya ibo wasu sahabbai su je su gano shi. Yaro ne ƙarami amma mahaifin sa Bayahude ne. Manzon Allah ya nemi izini ya je ya gano wannan yaro, ba shi da lafiya. Ma'aikin Allah sai Allah ya sanar da shi wani yaron mutuwa zai bazai tashi ba, wani ita ce jinyarsa ta ajali bazai tashi ba. Sai ma'aikin Allah yake ƙoƙarin laƙana mai kalmar shahada, amma yaron ayyacin mahaifin iya yaro iya tsoron mahaifi da zai lakkana mai kalmar shahada zai amsa yaron kuma sai yake kallon babansa ma'ana kari ya karbi umarnin manzon Allah kai tsaye ko baban sai mai fada ko baban sai masa wani abu to da shi mahaifin ya fuskanci haka manzon Allah iya lakkana mai kalma shi kuma iya kallon mahaifin sai baban ya ce atsai abul kasim kai wa baban alkasim biyayya ma'ana kai wa manzon Allah biyayya duk abin da ya fada ma amsa ka bi shi yaron iya kalmar shahada Allah ya karbi rayuwarsa to in kun duba cewa in ba dan da akwai amana ba ba yanda zai wani bayudin ya bar har manzon Allah shiga gidansa kuma har manzon Allah ya lakkana wa yaron sa kalmar musulunci alhali shi ba musulmi bane kun ga shi wannan zai nuna mana kan cewa manzon Allah iya da cikakken zaman lafiya da makotansa iya da cikakken amintuwa har a lokacin ma yayi wani hadisi wallahi la yumin wallahi la yumin sai uku ya faɗa wallahi bashi da imani wallahi bashi da imani sabai suka ce waye wannan ya rasulullah sai ya ce wanda makocinsa bai aminta da shi ba duk wanda makocinsa yake tunanin zai iya mai shari zai iya masa wani kullakullan racin alkhairi to shi wanda ake mai mummunan wannan zaman zalala ce bashi da imani in dai baka aminta 100 da cikin 100 cikin makocinka ba to kai wanda ake ma zatan cutarwa ma makin Allah ya kore imani da maraka to kun ga ashe zamantakewa ta makotaka musulunci ya ce akwai amana a cikinta amma yanzu a galibiya gunda cin amana ya fi tasiri ke makotaka a galibiya yanzu ta lalace ba amana ba rukun amana akwai ha'inci ha'inci iya bayyana Allah ta'ala ya sani abu na gaba wa amanatun fir ri'asa manzon Allah ya koyi al'ummarsa amana ta jagoranci ko tafiya za ku yi ko biyu an ce ɗaya ya zama shugaban ɗaya to wanda yake wanda ya dau nauyin shugabanci to ya kula da amanar wanda yake musa manzon Allah ya koyar da ainacin amana a jagoranci wanda yayi hadisi masu yawa game da hadarin cin amana game da jagoranci yake cewa duk jagora da aka aminta da shi to a daure zai zo gaban Allah adalcinsa da amanarsa ita za ta kubutar da shi an fahimci wannan wannan tsoratarwa ne da kar mutun ya sake ya meke kafa ya shagodiya dan an bashi jagoranci kowa dan an nada shi ko dan an zabe shi a matsayin sa na musulmi dinga tuno da wannan masuliyar manzon Allah bai koyar da shagodiya ba bai koyar da fin karfi ko babakiyar akan dukiyar al'umma ba ko mutun ya maida dukiyar al'umma kaman tasa kaman gadon gidansu manzon Allah bai koyar da wannan ba a matsayin ka na musulmi mai bin shi to ka san me ya koyar wajen amana jagoranci akwai amana mai girma cikin jagoranci wa amanatun fil ittiba hatta mabiya an ce akwai amanar shugabannin mu akan mu yanda muke da amana a wuyan su haka nan mu ma suke da amana gare mu amanar mu da suke wuyayen su shine su tafiyar da jagoranci bisa adalci mu kuma haƙƙin su dake kan mu mu yi musu da'a cikin abin da ba saban Allah bane mu musu da'a da fatan alkhairi cikin abin da ba saban Allah bane to wannan shine haqqur ra'i war ra'iyya haƙƙin jagora da wanda kuma suke bin jagoranci wannan duka manzon Allah ya koyar da wannan sallallahu alaihi wasallam wa amanatun hatta fit tabligh wad da'wa hatta isar da sako na da'awa tafsiri ne wa'azi ne khutbar juma'a ce muhadara ce makamanciyar wannan to manzon Allah ya koya wa sahabbansa akwai amana a ciki akwai amana kar ka yadda ka sauka daga layi duk yanda kuke da mutum to kar ka mai da minbarin ka na juma'a ko kujerar ka ta ta'alim gun ziga wani ko gun aibata wani duk wanda yake irin wannan tsarin adawa ba shi da amana adawa dan domin dukkan mai isar da sakon Allah da manzon Allah a kullun ya tuna fa shi fa magajin manzon Allah ne a tsarin da manzon Allah ya wajen da abacin mutunci ba ziga ba neman fada ba yayi amma gaskiya dukkan wanda tazo sai an tsage ta wannan ya cikin sha'air na ahlus sunna wal jamaa za su yi wa'azi ba cin mutunci ba isgili ba aibatawa amma kuma akwai tsage gaskiya duk yanda kuke da mutum in gaskiya tazo to wajibi ne ka isar da wannan sakon bisa yanda Allah ya kawo yasa Allah ta'ala yake faɗa manzon Allah fasda'a bima tuma duk abin da muka baka umarni ka baza shi kowa ya ci sannan fa man sha'a falyumin ومن شاء فليكفر wanda ya so yin imani wanda kuma yake kafirci shi qur'ani idan ya sako a gaba to tamkar kamar girida je tana ruso ba abin da yake rage ba duk tudunka duk kankantarka duk kudinka duk shago jagoranci ga duk talaucinka qur'ani tafiya yake da kowa da kowa kawai duk inda gaskiya ta zo qur'ani tsage take an fahimta wannan to akwai amana a tabligh wa da'wa hakanan ana iya wata daban matasa imadul ummatul islam sune tushe da kuma ginshiki na rayuwar musulunci dan idan kun duba zaratan sahabbai da suka shahara wajen kaiwa da kawowa a cikin tsarin yakoki na musulunci duk matasa ne irin su Khalid bin Walid irin su shi Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu irin su Sa'ad bin Abi Waqqas da sauran zarata irin su Musa bin Umayr duk matasa ne kaga sune imadu rayatul islam matasa sune ginshiki sune kamar pillars na musulunci wanda suka tallabi wani nauyi suke dauke da shi a kafadun su domin Allah ya ba su kuruciya Allah ya ba su karfi Allah ya ba su zika kwakwalwa mai ja to matasa suna da wannan daurin a cikin musulunci sannan matasa sune sirru na cigaban al'umma duk al'umma da ta cigaba a da da yanzu to matasan matasanta suna da saiti idan matasan ku suka zama yan kwaya yan shelucu yan ganye yan bambadanci yan lika poster shine aikin su da yage poster to cigaba sai dai ku ji labari a wurin mu domin duk abin da matashi ya sa a gaba cikin kankanin lokaci da cin mashi sabanin dattijo ko yaro karami da bayyana kai duk inda matashi yace yau ga target dinsa ga wani abu in dai har akwai hankali a tattare da shi iya da masu kula da shi iya da guidance to wallahi nan da zai ci ma wani adaba ko karatun addini ko haddan alqur'ani ko karatun boko ko wani tsari na rayuwa duk inda matashi yake to kwakwalwarsa tana fisga nan da nan ya cimma wancan al'amarin da ake da bukata ake da kishirwa game da shi wanda musulunci da musulmai suke da kishirwa game da shi amma idan matasa suka zamanto a yau ba su da wannan jagoranci ba su da masu kulawa sun zamanto kamar yayi akan ruwa wannan yazo fisge su aje a wani ajeji a dawo in an sake wani juyin wannan ya fisge su a ba su makamai a ba su ganye ko kwaya a ba su duk gashi nan to wannan matasa ba inda za su haka ba su gani ci gaba a rayuwa na rayuwa ko na addini su ga anan duk wanda ga a yau ya zama wani abu a addini ne a ilimi ne a shugaba ne a dan kasuwa ne a Allah ya masa rufin asiri to a rayuwar su ta kuruce bai shashanci ba bai shashanci ba amma a galibiya duk wanda ya shashantar da rayuwarsa amma in sa na saurayi matashi to babu shakka zai yi kuka da hawaye a rayuwarsa ta gaba larabawa suna cewa dama man ta'iba fi suguri ta matafi kibiri duk wanda ya sha wahala ya tarbiyantu iya karami to idan girman sa zo kuma zai samu jin dadi an fahimci wannan to matasa suna da wannan daure duk al'umma da ta ci gaba akwai gudunmuwarsu wa maba'as taqaddumuha kuma su ne masu cicciba ci gaban al'umma na kowane bangare wala nafi rasulullahi usutun hasana muna da abun koyi mai kyau gare mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma an masa wahayi a lokacin da ya cika shekara 40 an fahimta aw Allah ta'ala lahu linnubuwa wa huwa fi sinnil 40 iya dan shekara 40 Allah ta'ala ya masa wahayi kun ga a lokacin ba za a ce masa tsoho ba ba za a ce masa dattijo ba an fahimta ya bar rayuwar ta kuruciya hankali ya zo masa hankalinsa ya cika hatta iza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana to a lokacin sai Allah ya mai wahayi wasahabatu alladhina labbaw da'awatahu sahaban da suka amsa kiransa sahabbai da suka amsa kiran da manzon Allah ya zo da shi a karon farko to su ma a galibiyarsu mafiya yawansu suna cikin shekarun kuruciya wannan zai nuna mana cewa babu shakka matasa suna da kyakkyawar gudunmawa wajen kawwana wannan addini tsayayye wanda ya kauce wa san zuciya. Mu sani ya ƴan uwana masu albarka, matasa ga wannan al'umma ta mu sune abdaluha, sune gwaraza. Duk inda kake neman gwaraza ababan nunawa cikin al'ummar musulmai, to matasa wanda sun koyi da tarbiya. Wa bannatu taqaddum, sune masu gini na cigaban al'umma. Wal hadara, da cigaba na zamani civilization. Wa humul qudwa al bashariyya, ko quwwatul bashariyya, su matasa sune quwwatul bashariyya, sune karfi da dan adam. Wa ruhiyya lil mujtama, ko matasa sune ran mujtama'i, gari ko unguwa ko yanki, to matasa sune rango. Duk inda za ga wani abu ya fito da yawun wannan al'umma, ko a ce gari kaza yayi kaza na alkhairi, to daga akwai gudunmuwar matasa. Ko gari kaza ya fita zakka wajen aikata shari, to akwai gudunmuwar matasa. Shine ruhiyal mujtama al-islam al-qawi allazi fada fi isa'at al-hadara wa shaqa'a, wanda su matasa a kullun su ne suke babbugo da abin da yake ci gaba ne a zahiri a addinance da kuma rayuwa ta zamani. Wal akhlaq alal alam, kuma matasa su ne wanda za a ga al'umma sun amsa cewa sun tarbiyantu ko sun karantu ko sun imantu, to duka ana gano haka ta hanyoyin ko rayuwar matasa. Sahabbai wanda suka dauki tutar musulunci hamalu rayatul islam, minhum daga cikinsu a wancan lokaci duna 30 a galibiyar suna ƙasa da shekara 30 daga cikin rayuwarsu, kamar Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara yadda da shi iya shekara 27 ya karɓi musulunci, iya ɗan shekara 27 bai kai shekara 30, amma shekarar da ya musulunta ba kafirin da bai san Umar ya musulunta, domin irin gudunmawa da tsaro da ya biya musulunci da abin da ake da a koyi, to zuwan su ake bayyana abu. Musulunci ya samu kuwa, ya samu izza. Hakanan Usman bin Affan da Ali bin Abi Talib wa Abdullah bin Mas'ud wa Sa'id bin Zaid wa Abdurrahman bin Auf wa Bilal muazzin Rasulillah, da Bilal ladani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa Mus'ab bin Umayr, duka shine farkon jakada a musulunci. Mus'ab yi manzon Allah ya aika garin Madina a lokacin manzon Allah iya garin Makka, ya ji isar da sakon musulunci a matsayinsa na jakadan farko a cikin addinin musulunci. An fahimta wannan duk rayuwarsu ta kuruciya, to sun ba da ita wajen daukar addinin musulunci. Da Abdullah bin Umar, da Abdullah bin Abbas, da Zaid bin Al-Harisa, da ɗansa Ja'far bin Zaid wa ghairihim, da waɗansunsu da yawa, tara ara'u fi sinni shabab, duka sun taso a cikin shekarun kuruciya. Duk wannan sabon da na ambata mana, a matasansu da kuruciyarsu suka shiga musulunci, kuma suka taka rawa mai muhimmanci wajen cigaban addini. An fahimci wannan? Ku duba ku gani abinda zai kara fito da wannan fili. Wajen daurin da suka bayar bi anfusihim amwalihim, sun ba da dukiyar, sun ba da rayuwarsu, ba abinda suka yi rowarsa suka ɓoye domin buƙatuwar kansu da kansu, babu shi. Duk abin da ke gare su sun baza shi domin addinin musulunci ci gaba. Wannan shine irin rayuwar da suka yi, kuma shine Allah ta'ala yake cewa dama wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, ku yi aiki domin addinin musulunci ci gaba da dukiyarku da kuma ainihin kawunan. Sun gina rayuwarsu da dukiyarsu akan tsarin Allah. Tashabbahu bihim, ya kuma ta sanya ku yi kwaikwayon waɗancan mana, in lam takuru mithluhum, duk da ma dai ba za ku zama to irinsu ba, amma ku kwatanta rayuwa irin tasu. Mu sani cewa iyakan matasa ma'rifatul ghayatul lati min ajliha khalaqallahu al-insan, duk matashi ya san dan me ma Allah ya halice shi. Kawaye gari ka ganka a duniya, tun kana rarrafe, tun kana zama, kana tashi, kana dawowa, har ka fara sanin kai ne wani, har ka fara sanin ka mallaki kaza naka ne, har ka fara sanin kai ma kana neman kai iyali, kai abokin zama. To in dai har kana fahimtar wannan a rayuwa, daur na rayuwa, to sai ka koma kai wa kanka tambaya, to dan me Allah ya halicce kai kaka wannan duniyar? Ko dan ka biya bukatunka, dan kai sharholiya dan kawai ka gina son ranka baka da control a rayuwa haka kawai Allah yi ka Allah yake cewa dan adam kar yayi zaton haka ka raza ba muka barci kawai ayi hasabul insan an yi taraka sudan dan adam kar yayi zaton mun barci ka razu bi a muna da manufa a kansa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba mu halicce ku mutane da aljanu ba sai dan ku yi mana bauta wannan shine makasudin zuwanka duniya to kaga ace wajibi ne dalilin da Allah ta'ala ya sa ka zo duniya to ka fara sanin sa tudu yasa aka ce dalabul ilmi wajibun ko faridatun ala kulli muslimin wa muslima da aka ce faddul ilmi aka sa al ilm alif da lam yaske ce to wannan ilimin ilimi ne sananne ne ilimin addinin musulunci wajibi ne a gun musulmi namiji wajibi ne a gun musulma mace ku san addinin ku na musulunci ku san wajibin da Allah ta'ala ya dora mu wajen gabatar da tsarki da sallah da abin da ya kamata ita ibada ya yan uwa ita ce mutlaqar ibada ma'ana bin umarnin Allah da kuma kaucewa abin da Allah ya haramta da ikhlasi kuma idai dan Allah din da tsarkake niyya a wajen maganganu da aiki da kaskantar da kai da kuma nuna kauna ga Allah din duka wannan tana cikin ma'anar al-ubudiyya yin idrakul muslim lil muhimma musulmi ya san irin me muhimma a rayuwarsa wanda Allah ta'ala ya dora masa wajen gabatar da ibadata sa allati kallafa wallahu biha wanda shi Allah ya dora masa wajibi a kansa wa hiya da'awatu ila ibadillah wahda shine kira zuwa ga addinin Allah shi kadai wa amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar da umari da kyakkyawa da kuma hali ga mummuna wal amilu sari abu na biyu wanda yake kan matasa ma'rifatu al aqtar al muhaddika bi bilad al islam abu na biyu bayan tarbiyya da akai da sanin wajibai a cikin musulunci to abu na gaba mafi muhimmanci matasa kusan haɗarori wanda suke fuskantar ko da suke zama sanadiyar rushewar garuruwan musulmi tunda dukkan wanda ya zo da wata fitinarsa to burin sai kama matasa da su ne idan tafiyarsa duk abin da za a yi ko in kula irin tallace-tallace na fitsaranci da ake yi duk da matasa ake matasa mata da maza fadda tsiraici wa'ansu abubuwa na jawo hankalin mutane duk da matasa ake ku duba ta kwallon kafa ga ta nan wanda ita ce kusan annoba wajen jan matasa na kowane irin al'umma ga ci nan in kun kula duk mutumin da ya haura shekara 32 zuwa 40 to an fara aji shi a gaba da matasa ƴan sha kaza zuwa 20 da kaza da su tauraron su yake haske ko da harkar banza ta fina binan Hausan nan idan ku dauka duk matasa ne ƴan kasa da shekara 30 a galibiyar su suke wannan to kun ga ashe irin waɗannan shaharar da ake ta hanyar banza da hanyar shirme to iya cikin abin da yake rusa rayuwar musulunci yake rusa future na musulunci gaba wannan haka ne dan duk mutumin da ya shahara a harkar kaza ta shirme to da wahala kuma nan gaba ya shahara farkan addinin musulunci da wahala in an yi sa'a ma ya tuban ya zama to ɗaya daga cikin mambobin musulmi shikenan amma ya zama to mai bada gudunmawa domin musulunci ya ci gaba za a rasa a wannan ko ga mun yi asararsa duk wanda ya shahara a wancan layi ko wancan layukan na shirme da shiririta to da hawa da wahala kuma yanzu ba da gudunmawar da ake bukata wajen raya addini wannan haka tsari ya nuna duk kuma mutumin da yake ba da gudunmawa wajen raya addinin musulunci to Allah ya taimake bai fada wancan layi na shirme ba bai shahara ba bai suna a layin shirme ba akwai wani bawan Allah wanda mahaifinsa malami ne amma cikin jarrabawa da tasowa wajen rashin tarbiyya da shedan yayin rinjaye sai ya saki layi ya kama harkoki na shirme na rayuwa to Allah da ya taimake shi tun mahaifin iya da rai ya tuba ya daina daidaina mahaifin ya mutu sai akwai yayin shi sai ya zo ya gaji mahaifi shi kuma duk da ya tuban ya ci gaba da karatu da sauransu to da yayin ya mutu wallahi al'umma suka iya daya jagoranci domin wancan taban na bai da yake musu suka ci su ba su yadda ba a kullun ya shiga gaban su kaza sai suna tunano irin rayuwarsa da ita banza da wani duk da ya tuba din yasa duk irin wannan mummunan tambarin to matasan mu na musulmi ko guje shi domin in a yanzu kana ganin ba komai ba komai a nan gaba zai ma tasiri a rayuwarka zai shafi ka zai shafi zuriyarka har addinin ka ma zai zama abin suka gare shi wa'ansu za su dinga sukan addinin da kai musamman masu adawar tafiyar masu adawa gaba da tafiyar addini ko masu adawa gaba da tafiyar sunna ba kaza bane ba yan kaza bane dashi din da yake kaza ba yayi kaza ba wani rayuwarsa fita kuruciya ƙasa da shekara 10 za a dinga rufarin dinta a yanzu ana cewa ba su bane kaza ba su bane kaza to ina kuma ga kai hankali ka kai shekarun balaga ka kaucewa hanya da gangan ka ga nan gaba ka zama to kai ne mai rusa din da gangan kenan saboda ka wannan abin da zai kawo hadari da kuma suka da rugujewar al'umma ya kamata a guji shi musamman abin da suke cewa a ghazwul fikri yaƙin tunani yanzu misali baba turan da yace baba ture da yazo yace kar ku sallan magriba ko kar ku sallan asar akwai wanda ya fara to amma yanzu idan ana wani ball na kwallon kafa musamman na kasashen wajen nan aka sa time din daidai da lokacin sallah akalla sai ka samu rabbin matasan bazan su wani sallah a lokacin kaga wani ne gazo da fikiri ba a ce ma karkai ba amma an yake ma tunaninka ko ka sa waya a gaba ka dinga danne-danne ba ka da izu uku a kan gane tilawa amma kullum sai ka ɓata awa biyu awa uku a waya kaga bature bai zo ya ce karkai na ta Qur'ani ba karkai hadin Qur'ani amma ya sako abin da hankalinka an yaƙi mashi irin wannan ghazwul fikri din ya kamata a dinga farkar da matasa a kansa yaƙin sukuru suke mana yanda kuke ɓata lokaci a kan wayan nan to wallahi su turawan da yake suna da tsari ba sa ɓata lokaci a kan wani sai yi awa biyar a yini da kwana a kan waya in zai je kwanciya sai ya yi awa biyu in ya tahi da sassafe ido zai ɗauka in ya je gun zama da yamma ko da rana in ka tattara mintunan da yake amfani da wayarsa ta kai wajen awa biyar a rayuwarsa ko bai da izu biyar a kansa alal aqalli wannan awa biyar din raba ta biyu mana raba ta uku mana ka baiwa wayar awa ɗaya da rabi in ya so sauran awa uku da rabi amfani son wajen cigaban addinin da zaka farka daga wannan da nan gaba kaga ci gaba yazo to amma ba a ce karkai ba amma an kama abin da hankalinka ya kasa idraki illarsa ya kasa hararo illarsa dazun nan akwai wani malami muna waya da shi haka malami ne masanin harkar computer yake ce mu abin mamaki wani analysis da aka yi an gama World Cup kwanan nan a Qatar ko da fi a kasar Qatar an ce dan wasan da zai ne best player a gun da aka gama shirbicin aka yi komai al'adarsu a can kasar duk wanda ya wani fice za a dauko irin a bayar sarakan kasar da shugabanni a sa masa to shi ma dan kwallon aka sa masa wannan alkebar aka sa masa an ce akwai mutane sama da miliyan 6 suka yi suka duba suka yi lakin din abu sama da miliyan 6 dollar dan wannan abin da ya faru kawai a kan kwallon kafa yanzu wani malami ne zai yi wa'azi ya sa mutum miliyan 6 suka duba duk irin iya wa'azin sa duk babu shi a samu mutane sama da miliyan 6 sun duba abin da yi wallahi ba za a samu ba to amma yanzu ka duba wannan miliyan 6 a galin kuma miliyan 6 cikin 'yan mintuna ba cikin minti kadan aka yi adadin miliyan 6 sun duba wannan abu kuma an ka duba su kashi 8 musulmai ne suke an fahimci wannan kun ga a aikin banzan ma ɓata lokacin ma to su suna da dabara wajen manajin da lokacinsu domin suna gina rayuwarsu ne amma mu layusimin wa layugulimiju a duniyar baka gina rayuwarka ba a addinin baka gina ba a lahirar baka gina ba rayuwarka ta zama tantar ba ta kawai to wannan yana da kyau a dinga farkar da al'umma irin abin da yake rukuza rayuwarmu ta gaba duk da a yanzu idrakin al'umma ba zai kai ga wannan lokacin ba saboda haka matasa akwai irin wannan hadarori wanda ana yaƙar tunani da kuma irin abubuwan da shedanu suka kawo na rushewar tarbiyar al'umma da kuma irin abin da yake faruwa wajen kwatsuwar mata da maza na fasadi da rugujewar mutuncin al'umma da musulmai da musulunci dukkan wannan sai an yi taka tsantsan da harkar shaye-shaye na giya da kwaya da dukkan wani jinsi na kayan maye dukkan wannan sai matasa sun gane cewa hadari ne wa ifisha alfahisha da yada alfasha mutum kawai baya kunyar Allah baya kunyar mutane ya dinga abinsa openly a waje ba ruwansa da kowa to wannan shi ma an samu matsala bai samu saitin da yake bukata ba wasu istigdamul mar'a fi nawahi shu'uriya da kuma rukun yan mata a dinga talla da yan mata kuma ita mace kusan suna tafiya ka fada da shi da inda ta fito waje yasa manzon Allah ke cewa karka yadda ku kebance da mace ko biyu kadai in ba matarka ba ko maharamarka ba an ce na ukun ku shidan ne to amma yanzu ba yanzu mutun ne wani ana zuwa gun yar sahiyar amma wallahi bai san saurayin ba sai ka bar yar ka su shekara da shi amma baka san daga ina yake zo ba da gidan waye ba ruwanka kaga wannan akwai rashin kulawa da tarbiya akwai rashin kulawa kuma irin wannan rayuwar ba inda ba zai ja ta ba ba inda ba zai kai ta ba ga abubuwa da dai da nasan an yi ta maganganu aka an samu an dan rage abun a wancan amma yanzu kaman ya dawo harkar zuwa wancan gidan na gwamnati a dinga shirme a tara mata da maza a dinga kada kada ana wai da dire biki to kuma ta sani ba mata ne zuzurutun mata da maza matasa kuma suka yi har magariba ago kuma ƴaƴanmu ne kannanmu ne me yasa kai ba za ka hana 'yan gidanka ba ni na hana 'yan gidana sai mun jira ita gwamnati haka take da duk a kura da ta zo musamman yanzu harkar siyasa duk abin da ake bukata za su yi domin su gani kai suke haka ne faranta wa al'umma za a fa samun mutane sun faranta musu to ku da hannun hadarin na neman mutanen baya gabanku to kowa ya kile dan sama in auren za a yi ka kirawo mijinka ce to zan baka yata amma ba na son a yi wani shirme ban yadda aje kowane gida ba ku yi tsarin ku na al'adar ku a gidanku mi a gidan ma dan amarya akai ma ba cikin an gaba ba dada ba a yi gidan bai na yake zuwa gidan shekara sanore amma muna gari ya zama wani bala'i sai an yi albashar da shi Allah ya fishi da mu akan abin da za a iya dakile shi nan da nan irin wannan da sakacin nan da abubarin abun haka sakaci ba kula to abin sai ya girme ya baci a nan gaba wanda kuma dakile shi a gaba zai wahala saboda ka dinga kula da mata musamman yan mata da irin yanayin shigar da suke uba fa iya nan a zaune yassa za ta yi shiga ta tsareci ta fito waje kuma ya ce shi ahlus sunna ne jika ta tsareci irjin ta waje duk jikin ta waje ta yi dinki irin na marasa tarbiya kuma ta fito tana yawo a unguwa tana yawo a gari yar gidan wani yar gidan wani kai kana zaton Allah ba zai tambaye ka ba kan wannan ko kawai da ka ba ta tuwo ta jika mata dinki ta sa shine kawai abin da Allah ya dora ma akan ta tarbiyantar da ita na Fatima radiyallahu anha lokacin da za ta mutu sai ta yi wa mijinta sai na Ali wasiya ta ce idan na mutu kai ne za ka mun wanka a matsayinka na miji na ejita kuma idan ka min wanka idan za a fito da ni a sallace ni a samu irin tabarmar da ake sakawa da dubino a wancan lokacin mu ɗauka man tabarmar kaba ta ce a sa ni a cikinta ta yi bokoko wanda ina da rayuwata ban yadda wasu ba za su gani ba sau da ka bayan na mutu ba ban yi da wani gani haka ta ce kun ga ta tsotso tarbiya daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wata ma ba ta yadda wani katon ya ganta ba bala tana kan da rabi ita aka tambaya aka ce ma khairu lin nisa na Fatima menene alkhairi ga ya mace sai ce Allah tarrijala wala yarawna alkhairin ya mace baliga katta ga maza kar maza su ganta kai wannan shine alkhairi ba ka da wata dibara kowa yau bayan wannan duk abin da zai sai dai ai bisa larura larura kuma tuqaddaru bi qadariha a dauke ta gurgudan matsalar ta kawai matsalar tana wuce cikin wannan larura ta wuce to amma ba mai da wannan ba nana Aisha radiyallahu anha a ɗakin ta aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗakin ta dama wata rana ta ce ta yi mafarki ta ga taurari uku sun fado ɗakin ta ta faɗa wa manzon Allah yace to wannan mafarki daki fassara sa sai nan gaba zaki fahimce shi amma zaki gane lokacin fassara iya zuwa zaki gane to tana nan manzon Allah bai fassara mata ba da manzon Allah ya wafati aka binne shi a ɗakin ta sai ta ce to ba mamaki abinda manzon Allah yake nufi to shine tauraro na dai da babanta iya dabda rasuwa sai na abuka sai ne ma alfarma cewa idan ya mutu iya so a zo a binne shi a kusa da manzon Allah na Aisha tace ta yarda a kawo sai na abukar kusa da manzon Allah aka binne shi tace duk suna daki na ina zama a lokacin bashi jabi jiki na ba komai domin wannan babana ne wannan mijina ne kowanne ba wani matsala da shi tace amma lokacin da Umar dan Khattab iya khalifanci iya dabda ajalinsa sai turo mu wakilai yace ya zo neman alfarma gura idan ya mutu iya so shi ma abin ne sha kusa da abokansa alfarma ce ki ne nana Aisha ta dawo gon da ya ragu ni na ragewa kaina amma a matsayin ka na amirul mu'minin da ka nema wallahi bazan halaka ba har in Allah ya sa ka riga da tafiyar na yadda zo abin ne ka aka zo aka binne sayyidina Umar a kusa da sayyidina Abubakar lokacin da aka binne Umar to nana Aisha bata taba zama a ɗakin ba ne baya binne shi fa aka yi ba shi da rai tace wannan miji na ne wannan baba na ne amma na ba muharami da bane bata taba zama ba ne fa ta koma ga Allah a ɗakin gawa ce a kwance ba amma kunya take ji ta zauna ba ne faya gagawar Umar ba miji tafi ba baban ta to wannan haka suka rayuwa amma yanzu abin ya kai la haula wala quwwata illa billah ba inda wannan musibar ba ta je ba wannan bayyana tsaraici da amfani da mata wajen abubuwa wai in banda ma shiri abin da yake na kasashen arnagun da ba ta riya ba addini wai a wannan kasar ta me zo ga ya mace wai ta shiga motar campaign din siyasa ya mace ta hau kan window tana daga hannu kuma tana da uba tana da uwa tana da ƴan uwa musulmai wannan an kai wanta ne ka daure ta da igiya mara gida Allah wallahi in dai har ba za ta ji maganar ubanta ba ku samu igiya ku daure ta wallahi a gida to akwai matar aure in ji mara Ismail ya ce akwai matar aure wannan wani irin zubda mutunci ne wace irin zubda kima ne wannan in su ƴan siyasar harkar su ta irin siyasar bai mutane suke nema to ku me ina hankalin ku da ina unguwa ina malamai ina iyaye suke ya kamata da wannan matakin ba abin wasa bane ba abin wasa bane idan aka samu wannan tarbiyyar ta ruguje to wallahi har abada ba ta gyaruwa har abada ba ta gyaruwa saboda ka wannan abuwa ne masu illa gaske game da rayuwar matasa abu na gaba a gurguje a matasa suna cikin abin da musulunci ke alfahari da su kuma sun ba da gudunmawa wajen haddace littafin Allah da wurwuri da kuma abu na uku kai matasa su ne a shabul muslim matasan musulmai su ne masu yunkurin kawo ci gaba da tabbatar da wajibai na musulunci a wuyansu abin da ya shafi alqur'ani da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal imanu lil mutlaq billah da kuma cikakken imani zuwa ga Allah wa annahu yansuru man yansura Allah zai taimaki wanda ya taimaki addininsa wala yansuran Allah man yansuru inna Allah la qawiyyun azim abu na hudu matasa daga cikin ashabul qudwa fit tarikh matasa daga cikin wanda suka ba da gudunmawa ta kwaikwayo mai kyau cikin rayuwar musulunci wa awwaluhum wa ashrafuhum sayyidul mursalin farkon su wanda yafi shahara aka fi gani a ido biyu shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambaita wa huwa yatara'a yatiman mazala cikin maraice ta ji alam yajirki yatiman fa'aw mun same kamaraya inji Allah sallallahu alaihi wasallam muka tattaro ka alam yajirki yatiman fa'awa wa huwa yar'al ghanam manzon Allah kiwon dabbobi yake annabiyansa da kansa ya ce kuntu ar'al ghanama ala uqbatu bil abi mu'ayyi manzon Allah iya zo iya kiwon dabbobi ana biyansa a sako yake ba dabbobin gidansu bane domin lokacin da Aminatu bintu Wahab Amina bintu Wahab mahaifiyarsa za ta rasu dab da rasuwarta ta kirawo manzon Allah lokacin iya yaro karami bai kai shekara 6 ba tace ya Muhammad kun rajula yace ya kai Muhammad ka zama namiji kar ka yadda ka zama ci mazauni duk inda ake shiga ka nema ka nema kar ka yadda ka zama nauyi a gun kowa haka mahaifiyar manzon Allah ta faɗa masa kun rajula ya Muhammad yasa manzon Allah yayi ice da kansa yayi kiwo yayi kodago yayi fatauci domin kare mutuncinsa nana Khadija sadadiyar auren su da ita ai dukiya take bayarwa ake tafiya sirri da Sham suke kasuwanci idan an ji an yi kasuwanci an ciri ba an dawo a salibi manzon Allah ba shi abin da ba shi haka ake amma kai yanzu ka kashe zuciyar ka kai ne kofa gidan honorable wani idan an tuntsura shi da kasa gobe ka je gun wani idan ya ci gobe kana gun wani haka rayuwa ba ta kare ba daidai bane kwara ka je ka yi wuce ka dauro a ka kasiyar ya fi ma mutunci manzon Allah ya ce da ka zamanto mai roƙe roƙen mutane dan maula wallahi kwara ka sabi gatari ka je jiji ka yi wuce haka manzon Allah ya ce ka zo ka kasa icen kasiyar ka ci abinci bi mai gurbi kuma kafi izza kafi mutunci wata rana manzon Allah ya gaisa da wani sahabinsa da zage da sahabi sai manzo Allah ya ji hannun sahabin ya farfashe yayi kanta sai ki cewa mahaza manzo Allah zatan sa ko jinya yayi ya ci a wallahi rasulullah wajen ice ne da kokarin neman har hannu na ya farfashe sai ya ce hazani yadu yuhibbuhullahu wa rasul irin wannan halin da zai fashe wajen neman abinci Allah iya son sa manzo Allah iya son sa haka manzo Allah ya faɗa masa hazani yadu yuhibbuhullahu wa rasul irin wannan hannun mai nema mai huzulin wajen neman kare mutunci to yafi alkhairi akan hannun da zai dinga miƙawa ana bashi yadul ulya khairun min yadi sufula hannun da zai dauka barkul ya fara kai da kan hannun da zai miƙa ya karba saboda kira ga matasa kar ku zama to bayin mutane ka zama to bawon Allah wanda ka san mutuncin rayuwarka duk inda ka zama ka je gunka miƙa a baka ka miƙa a baka to kai ba baka da wani tasiri a rayuwarka duk mai baka nan duk abin da ya so sai kai masa ba aji aiwawa na shiri aji aiwawa na kazafi aji a saru wannan aji a ruguje wannan to wallahi ku kuma kan dukan farautar sani amma kai da baka zuwa kofar gidan sa baka roƙon sa ya isa saka wannan ta'addanci ya isa wallahi bai isa ba kana da izza kana da mutunci kuma din rayuwar da baka da izza baka da mutunci wallahi baka san da rayuwa ba in ka zama baron wani bawon wani dan maulan wani wallahi baka san da rayuwa ba rayuwar ka zama to mai izza kana da cikakken yanci to ita ce rayuwa mai kyau to musulunci ya koyi a yansa wannan kar ka zama to bara bawa wanda za a dinga wurga kana a wurin kana musulunci bai da wannan ba Umar dan Khattab yace a fahimtar sa zuwa ka nemi abinci ta hanyar da ya dace to har yafi zuwa jihadi ma muhimmanci yace wa akaruna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah sai yace wa akaruna yuqatilu fi sabilillah sai istidlal da ayat cikin suratul muzammil yace da mazajin da suke fita nema su tafi neman abin da za su kare mutuncin su sai yace da kuma wa'ansu wanda za su fita domin jihadi domin ci gaban addinin Allah sai yace yanda Allah ya gabatar da wannan a fahimtar sa to kusan su ne a gaba da wadancan akwai wani matashi sai ya taro masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya taro masallacin manzon Allah ya ganshi kwana ɗaya ganshi biyu sai yake tambaya wannan fa sai aka ce ai wallahi itikafi yake ya taro masallaci sai manzon Allah ya shiru yace kuma daga ina ke samu abinci sai aka ce masa ƴan uwansa ne suke ka masa ai ƴan uwansa ne suke ka mai abinci amma ya tare masallaci sai manzo ya ce hum khairum min so ƴan uwan da za su je su nemi abinci sun bi shi alkhairi ga Allah wanda za su fita su nema har iya masallaci a kama yaji ta wadanda sun bi shi alkhairi saboda ka nema da karewa kai mutunci abu ne mai kyau manzo Allah ya yi kiwon dabbobi ya yi kasuwanci duka an biya shi domin karewa kansa mutunci an fahimta daga cikin kudwa allati yajibu ala shababul muslimin ma'rifatuhu daga cikin jagorori da zai zama wajibi kan matasan musulmai su san su manya manya daga cikin malamai da sahabbai da tabi'ai ga misalin wasu daga ciki akwai Imam Ibn Jarir Tabari wanda shine shugaban masu tafsiri a lokacin sa an haife shi shekarar hijira 224 wa kana sari'ul hibs Ibn Jarir Tabari iya da saurin hadda duk abin da ya sa gaba na da laifi a cikin shi wa huwa ya hafaza alqur'ana huwa fi sab'i sinin ya dan shekara 7 ya hadaci qur'ani shekara 7 Ibn Jarir Tabari wa salla bin nas wa huwa fi ibn 8 an nada shi limanci ya shekara 8 wa kataba alhadith wa huwa ibn 60 sinin ya fara rubutun hadisi ya dan shekara 9 shekara 7 ya hadaci qur'ani shekara 8 ya fara zama liman shekara 9 kuma ya fara rubutun hadisi da hadisi Ibn Jarir Tabari haka yi wannan rayuwar ya taso gidan tarbiya da kula kuma ya kula da abin da ake nan da nan ya dau abin da ake su dauka Imam Suyuti wanda ya rubuta tafsir ya rubuta abin nan al-ulum ya rubuta ulumul Qur'an kuma ya rubuta tafsiri nasa shi an haife shi shekarar hijira 849 iya da fikira a kowane bangaren ilimi hazzun fi kulli fanni min al-ulum duk wata gaba ta ilimi da zaka dauko to Imam Suyuti yana da cewa in dai harka ta ilimi to ba inda za a laye shi masa a kaza al-hadith min 150 da shuka yaji ya zauna gaban malami ɗaya bayan ɗaya ya dauki ilimi har sama da malamai 150 wannan malami sai yayi karatu a gonsa, wancan malamin sa ne yayi karatu a gonsa, wancan malamin sa ne yayi karatu a gonsa, sai da ya kirga malamai 150 da karatu a gonsa, domin ya yadda a rayuwarsa ta kuruciya wannan gidi zai ribaci rayuwarsa da shi. Muhammadu al-Amir al-Shinkiti mutum Murtaliya ne, amma a Saudiya ya rayu har ya zama ɗaya daga cikin malaman Jami'atul Islam ta Madina, har ya mutu a can. An haife shi shekarar hijira 1320 aka haife shi. Wa huwa yahfazul Qur'ana ala yadi walidatihi, ya haddace Qur'ani a gurin mahaifinshi. Wa huwa fi sinnil mubakkir, ya shekarun kuruciya. Wa kana al-imamu baharun fil ulum, imamu Aminu Shinkiti bahar ne kamar kogi ne na ilimummuka masu yawa. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ta'ala ya masa rahama, an haife shi tana shekarar 661, kana aya fil nas, Shaykhul Islam aya ne a cikin rayuwarsa, akwai abin kula. Ta'allamu li ilma munzu sigharihi, ya fara yi wa ilimi hidima tun ina iya rayuwarsa ta kuruciya. Fa innahu lahu zihnun wa zika, iya da kokolwa, iya da sauran hadda, ya hafazu kullu shay. Ibn Taymiyyah komai haddace shi yake, lahu ma'lumatun fi fununin muktaliba, iya da ilimin muka a fannoni daban-daban. Wa huwa ya hafazu alquran wal ahadith, Shaykhul Islam ya haddace Qur'ani da hadisai. Lahu kutubun aksara min 500 kutuban, Shaykhul Islam iya da littafai sama da 500 nasa. Ɗaya daga cikin ɗalibansa Imam Zahabi yake cewa ya kirga littafin da Ibn Taymiyyah ya rubuta guda 500, akwai wasu ma wanda bai san su ba. 500 ku duba a lokacin babu ala na rubutu na nan da tawadace da alƙalami ake rubuta, sai dai duk rubutu da tafi sanabu guda 500. Imam An-Nawawi wanda an haife shi tana da shekara 666 631 kai, wa ya hafazul qur'an fi umrihi al-mubakkir, ya hadashi al-qur'ani a rayuwarsa ta kuruciya. Al-amil al-khamis an yafriqu shabab fadlu da'wa wa da'iya, abana kusan karshe matasa wajibi ne su san me ake nufi da da'awa da kuma abin da zai kawo musu ci gaba a rayuwarsu ta addini da rayuwarsu ta yau da gobe. Su san manzilatul rafi'a lid-da'wa, su san kololuwar matsayi da ake bukata wajen yada da'awar musulunci, domin Allah ta'ala yana cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kun zama to al'umma mafi alkhairi wanda aka fadda ita a bayan ƙasa, wanda kuna umari da kyakkyawan dalili. Khairiyar da Allah ya bamu da'awa ce ta sa muka zama mafi alkhairi. Duk mutumin da bai yadda ya sha wahala wajen neman ilimi ba, to ba zai zama mai da'awa ba. An fahimta? Amma idan ka yadda, ka haƙura da jin daɗi, ka haƙura da neman kuɗi, ka haƙura da neman suna, ka haƙura da kaza da kaza da kaza na yayi da zamani, ka yadda za ka bi Allah, za ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka yadda za ka yi wa addininka hidima da rayuwarka da dukiyarka, to kamar adashi ka zuba a rayuwarka. Akwai lokacin da kana zaune wannan sakamako zai dinga zuwa tun a duniya. Wa atayna ajrahu fi dunya wa innahu fil akhirati limin salihin. An fahimta? Ko babban karin wani abu, duk wanda Allah ta'ala ya kaddara ya bada rayuwarsa iya matashi wajen fahimtar addinin musulunci, wallahi akwai wani takrima da yake samu daga Allah wanda duk kudin mai kudi baya samun ta, duk mulki mai mulki wallahi baya samun ta. Shine ganin mutuncin sa idan al'umma, Allah iya jefa mutunci da kima da daraja akan wanda suke wa addini hidima a zukatan al'umma. An fahimta? Wata kisa ta kare da zamu sai akan ta. Akwai wani yana ba mu labari cewa ana debate tsakanin mai kuɗi da mai mulki da malami, sai mai kuɗin ya ce ai shine gaba, mai mulki ya ce shine gaba kaza kaza kaza. To sai shi malami ke tato yanzu wannan duk anan ba za a gane ba, amma duk ku tashi mu tafiya mu bar garin nan ke mu tafi can garin da ba san kowa ba, to a can sai a ga waye babba a cikin mu. To suna zuwa garin suka je a daci an yi wani laifi ana kani, suna zuwa matsayin su na baki zama su ne barkon kamu aka ga masu aka ta kullu su, a lokacin sai ɗaya daga cikin su ya ce da mai mafita honorable ko excellency mai mafita kaga ba san shi a jan ba kai kuma mai kuɗi mai manufa shi ma ba san shi ba yi da kuɗin da zai ba to sai malami ke ce to iya da mafita guda ɗaya zai kama karatu amma idan an leko an ce waye mai karatun nan kasu ce shine zai nuna ɗaya daga cikin su ko ya barki da tilawan alqur'ani iya ta tilawa da aka leko aka ce waye mai karatun nan sai ce wannan ne nuna wannan rabu ne ce wannan ne sai aka ce to zai fita sai ci gaba da karatu aka leko waye mai karatu nan sai ce ai wannan ne zai nuna mai kudi yace kai ne shi ma aka fidda shi sai ci gaba da karatu kuma shi ma aka fidda shi kaga shi kada duk ya cece su abinda kudin ba zai amfane ba kuma mulkin ba zai amfane saboda hatta yanda al'amura suka rikice yanzu nan wallahi akwai wanda dan siyasa mai mulki tsoron zuwa gun yake musamman a burane ku ya rikicin ka za a jefi ka za a fasa ma mota akwai mai kudin da bai isa yi magana a wani gobe za a zazzage ya ce mai mulki amma duk inda al'umman musulmi suka rikice ko dan kwaya wallahi ya san malamin ubusu dan kwaya dai mi yawo da makami wala alga ba da ayyalan mane wannan lamane to za ga an dan sun ku ya wuce haka suke yi saboda ka irin wannan akwai kima da daraja wanda kudi baya siyasa ko mulki baya ba dashi saboda ina kira ga ƴan uwa na matasa ayi kokarin a bada lokaci wajen fahimtar addini ilimi ba zai hana ka sana'ar ka ba ilimi ba zai hana ka aikin ka ba zaka hada biyu ne ka tafi da zurnurai kai sana'a ka karewa kanka mutum kuma kai ilimin addini Allah ya sa mu dace Allah ta'ala ya mana albarka a yawar mu ya ji kan mahaifan mu ya sa mu lafiya mu kuma lafiya ba za mu tashi ba sai mun jaddada addu'ar mu ga jagoran mu a wannan majalisi babban malamin mu margayi malam Lawan Haruna Usman Allah ta'ala ya ji kansa ta rahama Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna ci makomarsa irin hidima da yawa addini da rayuwar mu gaba ɗaya Allah ta'ala ya biya shi da aljanna da ƴan uwa duka dai wanda sunayensu ba zai kamu a yanzu ba wanda tare miki da su a wannan da'awa miki gwagwarmaya a fada a tashi amma yanzu ba sa cikin mu Allah ya karbe su to muna don Allah ya ji kansu Allah ya yafe musu Allah ya sa aljanna ci makomarsu mu da muka ragu din kuma Allah ta'ala ya ida mu gaci akan wannan layin wannan layin da muka dauka muna roƙon Allah ya kai mu gacin rayuwa mu akan sa Allah muna roƙon ka ka samu masu hidima wa addinin ka kuma karba mana hidimar da muke masa muna roƙon Allah ta'ala dukkan mamatan mu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya da mu da zuriyar mu Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici Allah ka dora mu tafarki madaidaici wannan gari namu Allah ya kara masa albarka da zaman lafiya da kwanciyar hankali da cigaba duk inda cigaba yake Allah ta'ala ya kawo mana shi duk inda ci baya yake Allah ta'ala ya raba mu da shi duk abin da ya doso mu harkokin zabe da siyasa Allah ka zaba mana abin da ya fi alkhairi Allah ka kai hannun mu abin da ya fi alkhairi a rayuwar mu da addinin mu da mutuncin mu da iyalan mu Allah ka ba mu tsaro a rayuwar mu da gidajen mu da addinin mu Allah ka kare mana mutuncin mu Allah ka raba mu da kakana kai Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira dukkan masu neman addu'o'in mu da mu kama muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana buƙatun mu na alkhairi masu neman tsari a gun Allah nan wasu al'amura na rayuwa Allah ya tsare mu gaba daya Allah ya ba mu kariya dukkan masu yi addini hidima tun da kai shugaba malam Rabiu da sauran mataimakansa da limaman mu da alaramomi da ƴan agaji da kowa da mataimaka da shugabanni da al'umma ma mu da mabiya duka Allah ya saka kowa da alkhairi kuma kowa yayi damara ya rike abin da ya rike kowa a janibinsa akwai gudunmawa da addini yake bukata a gare shi kar ka ce sai limamai ko sai malamai ko sai shugabanni a'a idan an je shiga aljanna kai ma so kake ka shiga din kar ka ce kai ma ba za ka yi wa addini aiki ba kai aiki da damar da Allah ya baka idan Allah ya gani sai ya karba kuma ya ba rahama ya ma aljanna Allah ya karba mana ya samu dace Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum.